Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25-19. Za kuma ya samu matashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalul FM da kuma Niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kabari da Chadi. Wato 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kungiyar tsofin sojojin Najeriya ta yi kira ga hukumomin kasar da su dauki matakan dakile matsalolin tsaro da ke addabar kasar.
Amma yau muna kusan shekara 10 akan cewa ba wani bangare ne ya bare ba, cewa wadansu tourist ne kawai shine federal government zata kasa ta control wannan.
To shin ta yaya hukumomin Najeriya ya kamata su bullowa rikicin yan shiya da ke yawan aukuwa a kasar?
To ya kamata gwamnati ta duba ta saki wannan bawon Allah ya koma misali cikin iyalansa idan har.
Za ku ji karashin bayanin nan gaba kaɗan, kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Ta yaya ku kuke ganin za a sasanta wannan rikici? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai ku sa ɗaya sai a jiro lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar. Amma da farko a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi sun bayyana sunan wanda ya kashe mutane 12 a jihar California a daren jiya. Matashin mai suna David Long, dan shekaru 28. Babban sufetin 'yan sanda na karamar hukumar Geoff Dean ya ce matashin dai na tsohon sojin ruwan Amurka ne, wanda kuma yake da wasu matsaloli wanda a 'yan kwanakin nan ma ya fuskanci damuwa, wanda ya samu matsaloli da ta hada shi da jami'an tsaro, wanda har ya karya dokokin kan hanya da kuma yin wani fada a ɗakin shan barasa. Babban sufetin 'yan sandan karamar hukumar Ventura, Geoff Dean, ya gaya ma manema labarai cewar ɗaya daga cikin waɗannan 'yan sandan da ya isa wajen wannan aika-aika shi ne wanda Allah ya ma cikawa, wanda ya isa a lokacin da ya je don kai agaji. A cewar hukumar, wannan ɗan sandan mai suna Sergeant Ron Helus, wanda ya kwashe kimanin shekaru 29 yana aiki ma 'yan sanda a wannan karamar hukumar. Akwai mutane da dama da suka jikkata, amma sufetin ya ayyana cewar ba za a iya sanin adadinsu ba, domin wasu daga cikinsu su suka kai kawunansu asibitoci. Kungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka a yau Alhamis, don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff Sessions da shugaban Amurka ya yi Donald Trump, da maye gurbinsa da wanda ya fito ƙarara yana sukar lamirin bincike da ake ƙoƙarin yi don ganin gudunmawar da ƙasar Rasha ta bada a zaben da aka gudanar na shugaban ƙasar a shekarar 2016. Zanga-zangar dai da aka shirya a duk ɗaukacin jihohin ƙasar Amurka 50 da wasu ƙasashe da suke yankin kudancin Amurka, Puerto Rico da kuma Virgin Island. An buƙaci mutane da su shiga wani shafin yanar gizo don saka sunansu da amincewa za su halarci wannan zanga-zangar. Amma ba a tabbatar da ko mutane nawa ne za su halarci zanga-zangar ba. Jeff Sessions ya bayyana da barin aikin jiya Laraba, biyo bayan buƙatar hakan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, wanda kuma ya maye gurbinsa da Mr. Matthew Whitaker, wanda a da ma'aikaci ne a ƙarƙashin shi wannan Attorney General Jeff Sessions mai barin gado. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin manyan jami'an gwamnatin Amurka da na ƙasarta a ranar Alhamis yau a birnin New York. Ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu, Kong Jong, ta bayyana ma majalisun dokokin kasar a birnin Seoul yau Alhamis cewa gwamnatin Amurka ce ta sanar da duk wannan bukatun na Koriya Arewa da na dakatar da wannan ganawar. A lokacin ganawar da manema labarai a fadar White House jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya ce ba wani saurin yanke wani hukunci dangane da cimma wata yarjejeniya da kasar ita da kasar ta Koriya ta Arewa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Pakistan sun saki wata mace, Krista Asia Bib, daga gidan yari a birnin Multan bayan wanke ta daga wani zargi da aka yi na sabo. Hukumomin sun tabbatar da cewar ta bar gidan yarin jiya Laraba kuma ta hau jirgi don zuwa wani wuri da ba a bayyana ba. Sun kara da cewar an boye inda za ta je ne don gudun samun wani abu ga lafiyarta.
Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin 'yan kasuwa suka janye yajin aikin da suka kudura aniyar gudanarwa a gobe Juma'a. Bayan da aka cimma wata matsaya tsakanin 'yan kasuwan da hukumar Duan ko kuma Custom, wacce ta amince ta janye wata takardar da ta tilastawa 'yan kasuwar jihohi auna kayan da suka siyo daga birnin Yamai. Kamar da za ku ji a wannan rahoto na wakilin mu da Amurka Suleiman Burma.
Da yake bayani wa shugabannin 'yan kasuwa a yayin wannan zama, shugaban hukumar Duan Janar Ahmadu Halidu ya sanar da su cewa lura da yadda wasu jami'an Duan ke hada baki da 'yan kasuwa domin fasa kwabrin kaya daga Yamai zuwa jihohi ya sa hukumomi daukar matakin dakatar da amfani da takardar fasaban, wace a can baya ke zama wata takardar shaidar awon kaya zuwa sassan kasa. Shugaban hukumar ta Duan ya bayyana cewa daga yanzu za a baiwa kananan 'yan kasuwa izinin isar da kaya zuwa ga abokan cinikayyar su na jihohi ba tare da wata tsangwama ba. Wannan ya sa shugabannin 'yan kasuwa janye yajin aikin da suka kuduri aniyar tsunduma a ranar Juma'a 9 ga watan Nuwamba da nufin nuna wa hukumomi rashin amincewa da matakin soke takardar fasaban. Kamar yadda shugaban 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare Alhaji Sani Shekarau ke bayyanawa a ƙarshen wannan zama.
Sun kire mu, mun sasanta, yanzu in kana da kayanka kana yin fasaban kai inda kake so. In kuma ka zo bakin iyaka kana yin rubuta kayanka inda kake so ka je kai Duan can. Da can ka aje kayanka, in baka samun kasuwa, kana yin zojen Duan ka je yin fasaban kai inda kake so.
A watan jiya ne hukumar Duan ta hana wa motocin dakon kaya sama da 30 fita daga birnin Yamai lokacin da suke kokarin isar da kayayyakin masarufi zuwa jihohi, duk da cewa suna dauke da takardar fasaban, lamarin da ya matukar tayar da hankalin jama'a a bisa la'akari da yadda wannan mataki ke barazanar haddasa karancin cimaka da tsadarta a yankunan karkara. To amma zaman na hukumar Duan da shugabannin 'yan kasuwa ya kawo karshen wannan rudani, in ji su.
In ka kawo kaya ka aje Yamai, kaga baka samu ka saida shi ba, sai ka zo ka tambayi Duan ka kaki tansa a dauki wannan kayan a ta aima fasaban ka tai da kayanka. Daga maradi kana kawowa, daga nan kana dauka kai. Yanzu ko ina kake so kana kan kayanka.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana ma kai naushi saboda kudi.
To idan muka koma a Najeriya, kungiyar tsoffin sojojin kasar ce ta yi kira ga hukumomin tsaro da su tashi haikan wajen ganin sun magance matsalar tsaro da ta addabi Najeriyar. Kungiyar ta yi wannan kira ne a wani taronta da ta yi a birnin Jos da ke jihar Plateau, inda mamobinta daga sassan kasar suka hallara domin tattaunawa kan neman hanyoyin da za a inganta rayuwar tsofaffin dakarun na Najeriya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Jos.
Manjo Gabriel Adofiku shine ya wakilci shugaban kungiyar tsofaffin sojin na ƙasa Brigadier General Adakole Jones Akpa, wanda ya fara da cewa kowa na da haƙƙin kula da tsofaffin sojoji.
Ba ma gwamnati kawai bane, duk jama'a ne. A fara dubawa the direction of the veterans. Kin ga yanzu akwai likitoci a cikinmu, akwai lawyers a cikinmu, akwai engineers, akwai nurses, akwai carpenter. to wayannan sun fita daga soja ai tsanoyin ba za su bata ba yana nan a kansu
shi ma Bashir Babayola wanda ya zo taron daga jihar Adamawa yace kamata yayi hukumomi su taimaka wa iyalan tsofaffin sojoji musamman marayu da gauraye
sojoji nan wasu sai da ransu ne yanzu ba sa nan wurin sun bar baya to damu mu shi da kan cewa iyalin suka bar baya a taimaka musu
Shugaban kungiyar tsofaffin sojojin a jihar Plateau Sati Yilward cewa yayi cikin batutuwan da suka tattauna har da batun tsaro da ya addabi Najeriya.
Abin da muka koya mun koye zama lafiya. Muna da kauna ba ruwan da maganan addini ba ruwan mu da maganan kabilanci. Don haka muna kira ga gwamnati abubuwan da yake faru wallahi mun zona muna cikin bakin ciki. Mun mu yaki nan yakin ya doke mu. Wata 30 daidai mun gama amma yau muna kusan shekara 10 akan cewa ba wani bangare ne ya bare ba cewa wanda su tourist ne kawai shine federal government zata kasa ta control wannan
shi ko jakadan tsafe Umaru Abdullahi wanda yake shugaban tsofaffin sojojin ne a jihar Zamfara yace gwamnati ta taimaka musu da kudade don inganta rayuwar su
ne muna neman gwamnati ta kara taimaka mana kamar da take yi da lancin yazo ta tsaya ta taimaka mana don mu samu mu kula da na bayan mu don muna da waɗanda suke zazzaure haka ba su aikin komi
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Kinin maza daban da na mata Soja wuta gudu barewar daji Soja tuwon kaya miya allura Mije
Torikicin mabiya aqida Shi'a wani batu ne da ya jima yana cewa hukumomi da jama'a tuwa ƙwarya a Nigeria To ko taya za a magance wannan matsala tambaye kenan da abokiyar aiki na Daula Salim taiwa Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya a wata tattaunawa da suka yi ga kuma amsar da ya fara bata
To ga abin da zan kira gwamnati shine misali a hakikanin gaskiya musulmi ko ba musulmi ba mai addini ko wani iri misali tunda dokan su na kasa an ce yana da yancin su yi abin da zai yi matukan dai ba zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ba to ya kamata gwamnati ta duba ta sake wannan bawon Allah ya koma misali cikin iyalansa idan har an bincika a gwamnatance da dokoki na kasa tunda shi ake bi ai amfani da shi idan har an ga cewar ba shi da wani laifi ba wani abin da zai kawo na tashin hankali in an sake shi to a sake shi amma idan gwamnati kuma ta ga don tafi ni sani idan ta ga cewar idan fitowansa sharri ne ga al'umma da kuma ita kanta gwamnati to gaskiya zaman sa a can yafi masa don na san yana can cikin jin dadi da mutunci ba a takura masa kamar yadda muke samun labari ba abin da ake masa na cutarwa
To aidi an ba mu kowane dan adam yana son walwalan shi yana shi ya koma cikin iyalin shi cikin jama'an shi
to shi yasa da nace dama sai a duba tunda abu ne na hukunci na shari'a sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito idan akwai illa gaskiya zaman sa a can yafi amma idan babu wata illa gwamnati ta yi bincike ta duba to a sako shi shi ma kamar yadda kowa yake walwala shi ma ya fito ya walwalarsa
Captain Abdullahi Adamba Koji kenan mai ritaya a tattaunawa da suka yi da abokiyar aiki na wato Daula Salim. Kuma kan wannan batu zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ta yaya kuke ganin za a shawo kan wannan rikici? Amma bari mu shakata da wannan waka.
Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassa saba sun raba sun zarta shiga uku kullun rijima suke da juna sai in fada muku dauda na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655.
Kada manta ana tare da sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kidan mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wani ne kallai?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam Muhammad Lalo barka da yammaci.
Yawa Alhaji Musa barka da wannan dare.
Yawa alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria. So gaskiya kamar inda dai masana suka yi magana akan irin wannan al'amari na matsalolin da ake samu dangane da wannan al'amari na maganar tsaron nan ko kuma na al'amarin wannan kamo da aka yi wannan bawan Allah. Sai abin da nake dubawa kamar inda abubuwa suke gabata ya kamata da gwamnati tsaya ta yi tunanin cewa idan har sakin shi zai zama ba matsala to a sake shi din amma kuma in dai suna ganin yadda da ka sai ta gwamnati da take samun rahotanninta na surki to kaga shi ne wannan sai a yi bincike da kyau domin a tabbatar da kowa bangare an mai adalci in aka yi haka ina ganin kamar za a samu ci gaba kuma al'ummar ƙasar Najeriya fatan mu dai a zauna lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya Muhammad Lalo ne muka fatan alkariya ta ci lafiya Alhaji Musa
muna godiya Alhaji Musa bari mu tsallaka zuwa jihar Niger wani ne aka lai
Ibrahim ne wake kula a garin mai gode a Simba.
Yau to muna jin ka Ibrahim.
To ni gaskiya abin da nake so ga mu ainihin hukumar Najeriya duk abin da za a yi wa aika kana zafa. Dan saboda kada a manta da irin abubuwan da ke faruwa mai duguri. Haka aka yi Muhammad Yusuf aka bi a hanya haka aka bi aka halaka shi yanzu abin ya zama kai an kasa shawo kan wannan al'amarin.
To muna godiya a to ci gaba ko ba gama ba
eh wato shi abin da nake ƙara tunatar da su kenan arewa ta buhari take ake so a rusa ba dan saboda haka sai ta karɓar game da wannan al'amarin baka duk babu dai kaman manyan mu na arewa
to muna godiya Ibrahim daga jihar Niger zamu saki komawa jihar ta Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah
sunana Hajiya Asiya Muhammad
Hajiya Asiya to muna jinki
gwamnati ta yi bincike sosai akan idan sakin shi ne masu alkhairi in ta yi bincike akan shi za ta wani sautan da jami'an tsaron da su mata bincike akan a bincike mai tsauri wanda ya kamata kafin a sake shi
to muna godiya kwarai Hajiya Asiya daga Kaduna lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 har yanzu muna jihar ta Kaduna wane ne akan layi
Muhammad Lalo barka da yammaci
yawa barka da dare
Sunana Allah ya kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa muna jin kamar Murtala.
To, Muhammad Lalo kullum muna bayar da wannan gwamnati namu mai albarka mai adalci shawara. A kuma shawaran da muke bada inda za a samu maslaha ne. Wallahi addu'a mu ne ta gama mulki da soka lafiya. A ce ba mu ga ta zubar da jinin wani ba ko an kalubalance ta bayan ta ban mulki a ce ita ba ta yi abin da gwamnati ta gabata. Shi sulhu shine yafi komai. Muna bada shawara gaskiya a yi sulhu a samu a sake shi kuma kaga muna so ma mu gaya ma gwamnati yadda muke gani a yanan social media cewa wasu sun je sun sami mai girma shugaban kasa kan kashe wannan janatin sojan nan sun je a yafe musu in dai har za a yafe mu waɗannan da suke wannan kisan ya kamata irin waɗannan malaman su ma a yafe musu irin su da suke da sauransu za a yafe musu in ko ba za a yafe musu ba to shi ma ba mu ga da yin al'umma da su kashe janatin na ce an yafe musu ba da fatan za ku tashi lafiya.
Murtala daga jihar Kaduna kenan muna godiya lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 Yanzu ana agogona cewa karfe 4 ne ma ne saura minti 11 ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun kuma bude layin mu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kai da kuke ganin za a shawo kan matsalar wato rikicin Shi'a da ake yawan samu a Najeriya. Mun samu kira daga Zuru. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Sura ana kurban mu reporter ne a Zuru ke don da ka fice da Annabi.
Yawo to muna jin ka.
Wato ra'ayi na game da wannan al'amari babu abin da za mu ce in ladai Allah ya tabbatar da ake kuma Allah ya kawo mu daga cikin wannan al'amari. Wato idan ka duba kuma gaskiya suna da saurin kai. Kuma gwamnati na da saurin kai amma dai su da babu ba ya kamata su tsaya su bi gwamnati a zauna lafiya. Ko ba gaskiya ba saboda shi al'amari aka ce da gwamnati to dole sai an yi hakuri. Saboda idan ka duba kai Mahmud Lalo yanzu ba yau ake yi da su ba. Ba yau aka wana ba to amma ya kamata su yi hakuri su bari haka nan kuma gaskiya ba daga zai na muku fata alheri na suru mu rubuta ɗan riya zuru ke fice don da aka fice ina godiya.
To mu ne da godiya Nasiru daga Zuru jihar Kebbi. Za mu tsallaka zuwa can arewa maso gabashin Najeriya a jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Mahmud Lalo mai magana Sama'il Isfawa kasan ma da kamar kuma Ganjo jihar Bauchi.
Wa alaikum salam Malam Isma'il muna jinka.
To alhamdulillah yau dai ana magana ne akan maganar rikicin ɗan Shi'a da gwamnati. To alhamdulillah mu dai muna ba da shawari ga gwamnati ta duba wannan al'amari shi wannan kisan rayukan da ake nan ba alkhairi bane. Amma su ma kuma gaskiya fata nan ita gwamnati ba a gwamnati biyu ba ya kamata ta rika duba wannan al'amura ko ba gaskiya ba.
Na jinka.
Abin da aka ce gwamnati take bukata zaman lafiya ba abin da ya fi shi daɗi domin kisan rayukan da ake ba alkhairi bane. Da fatan su ma waɗannan shugabannin su za su ba su shawara kan su kiyaye don a zauna lafiya a samu sulhu don sulhu shi ne abin da ya kamata. Har ga Allah shi zai kawo zaman lafiya mai magana Sama'il Isfawa kafin ma da karamar kuma gaskiya. Na gode Mahmud Lalo.
Mu ne da godiya Malam Isma'il daga jihar Bauchi. Kada dai a manta idan ana neman mu za a yi samun mu a kan lambar 202-205-2655. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Yawan buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da batun rikicin 'yan Shi'a da ake yawan samu a Najeriya. Ina mafuta sai mun ji daga gare ku. Tare da sashen Hausa na Amurka ne mun samu kira daga Woshishi. Wane ne akan layi?
Kuna ne kuma magana ne da Bala ne wato kuna ne da Woshishi jiha ne da ke tare da Najeriya.
To muna jin ka Bala.
To a gaskiya mu dai muna kira daga gwamnati da ke kotu an zauna da kotu a kotu da malam kuma an ce a saki malam. To muna kira ba gwamnati shawara cewa a saki malam. Saboda gaskiya ba za mu ce abin da ya faru da Malam Mahmud Yusuf ba da haka aka fara da Malam Mahmud Yusuf. Daga nan har yanzu gashi abu ya gagara gwamnati. To muna so kada wanga kai irin na Malam Mahmud muna so a saki malam kamar da kotu ta umurci a haka. Kamar su malam saboda su yi kotu ta ce a saki su har yanzu a saki su ba.
To muna godiya Malam Bala Woshishi da fatan za ka mana afuwa. An datse mu saboda lokaci ya ƙure kuma za mana afuwa saboda shirin da aka ji an samu tangaɗa da waya ne. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Kenya ta soki lambar hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF bisa matakin ta na sake mayar da kasar Equatorial Guinea a gasar kwallon kafar mata ta cin kofin nahiyar Afrika a watan October da ya gabata ne hukumar ta CAF ta yanke hukuncin fitar da kasar ta Equatorial Guinea daga gasar biyo bayan karar da kasar Kenya ta gabatar mata akan zargin amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba a wasan neman gurbi ta gasar to sai dai a jiya Laraba CAF ta lashe aman da ta yi inda ta sake mayar da kasar ta Equatorial Guinea wacce ta daukaka kara bayan da aka maye gurbin ta da kasar Kenya gasar inda hukumar ta CAF tace ta gano 'yar wasar da aka yi zargi akan ta Anete Jaki Misomu ta cancanci bugawa kasar ta Equatorial Guinea wasa to amma kuma kasar Kenya tace ta yi mamakin wannan mataki na CAF wanda ta bayyana a zaman rashin adalci kana kuma ta sha alwashin daukaka kara a kotun musamman ta sha'anin wasanni mai yiwuwa nan gaba kadan za a soma amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a wasannin gasar zakarun turai ta wannan kakar wasannin a can farko a watan Satumban da ya gabata hukumar kwallon kafar turai wato UEFA ta sanar cewa za ta soma amfani da tsarin kashi-kashi sannu a hankali a gasar a shekara ta 2019 to amma kuma ta sake lalle domin kuwa tana tunanin soma amfani da shi nan gaba kadan sakamakon dimbin kurakuran da ake ta samu a yan kwanakin nan a alkalancin wasannin gasar na baya-bayan nan shine bugun penalty da aka baiwa kungiyar Manchester City a karawar ta da Shakhtar a jiya Laraba bayan da dan wasan City din Raheem Sterling ya yanke jiki ya fadi daga bisani aka gano shine ya kifar da kansa ba wanda ya taba shi lamarin da ya jawo kakkausan suka tsohon dan wasan kungiyar Manchester United Paul Scholes ya soki lamirin kocin kungiyar Jose Mourinho akan yadda ya yi murnar nasarar da kungiyar ta yi akan Juventus a wasan da United din ta yi galaba da ci 2-1 a jiya Laraba a ƙarshen wasan kocin ya kare kunnansa yana inkiya ga masoyan Juventus din lamarin da kuma ya kona ran wasu 'yan wasan kungiyar har suka kai masa raruma to amma Scholes na ganin san bai dace ba wannan halayya ta Mourinho duk da yake Mourinho din ya ce yayi hakan ne sakamakon tsawon mintuna 90 da magoya bayan kungiyar suka kwashe suna zagin sa to sai dai kuma shi da kansa yayi nadamar abin da ya aikata a filin wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmud, hukumomin kasar Tanzania sun saki wasu mata biyu mambobin kungiyar masu rajin kare haƙƙin 'yan jarida da ke nan birnin New York. Su biyu 'yan jaridar waɗanda aka kama su a otel ɗin da ke Darussalam wanda bayan nan an sake su. Sannan kuma kungiyar ta CPJ ta bayyana murnar ta a shafin ta na yanar gizo na ganin cewar an sako su an saki Angela Quintel da Matoki Momo daya kuma ya jami'ar ta biyu wakili ya ce mai kula da ayyukan kungiyar a Afirka kungiyar ta ba da tabbacin cewar duk matan biyu sun baro kasar lafiya kana kuma sun buƙaci hukumomin kasar Tanzania da su daina gallazawa da suke yi da kuma cin zarafin 'yan jarida. Hukumomin kasar hukumomi sun bayyana sunan wannan dan ta'adda da suke zargi da cewar wanda kuma ya kashe wasu mutane 12 a jihar California ta nan Amurka mai suna David Long dan shekaru 28 babban sufetan 'yan sandan na karamar hukumar Ventura shi ya bayyana hakan a yau.
Masu sauraro wannan shine shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya amma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana kada a manta a duk lokacin da kake so a sake sauraron wannan shirin za a yi zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com da sashinhausa.com inda za a gani hadda labarai cikin hotuna da ma video yanzu amma din shi Yusuf Aliyu Harande da ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leather Scratch da ta hada mana shirin baki ɗansa da kuma injiniyan mu Chan Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum.